Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 8 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kungiyar ƴan uwan fasinjan jirgin kasan nan da aka sace akan hanyar Abuja zuwa Kaduna sun musanta rahotanni da ke cewa an sako ƴan uwan nasu.
Ina so in gaya maka kuma jama'a su ji babu kamshin gaskiya a cikin wannan abu ko kadan ba mu san daga inda ya faru.
Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger tawagar farko ta ƴan kasar da ke bara a Ghana ya sauka a birnin Yamai a yammacin yau Laraba. Kamar kowace ranar Laraba muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni, amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Laraba, kasar Ukraine ta gaza samun nasarar kare birnin Severodonetsk, inda aka tilasta dakarunta komawa wajen birnin masana'antun na gabashin kasar sakamakon wasu kazaman harin da Rasha ta kai musu. A cikin 'yan kwanaki da suka gabata ne, sojojin Ukraine suka kaddamar da farmaki suka kwato kusan rabin birnin, amma gwamnan yankin Luhansk Sarhi Hadai ya shaidawa kafar yaɗa labaran RBC ta Ukraine cewa Rasha ta yi kace-kace da birnin da harsashe da hare-hare ta sama, yana mai cewa lamarin babu lissafi. Hadai ya ce dakarunmu yanzu sun sake mamaye wajen birnin ne kawai, amma har yanzu suna ci gaba da gwamza fada. Sojojinmu suna kare Severodonetsk saboda ba zai yiwu ba a ce Rasha ta mallaki birnin gaba daya. Kungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta kaddamar da sabuwar riga ga rundunar 'yan sandan kasar a yau Laraba, inda ta ce matakin zai haifar da ingantaccen tsaro a kasar da ke fama da rikici. A matakin farko za a raba kayan sawa 20,000 tsakanin 'yan sanda a lardunan Kabul da Kandahar. Adadin zai kai 150 da bakwanni biyu masu zuwa, inji kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida Abdul Nafi Takur a wani taron manema labarai da aka watsa ta talbijin a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan. Tun bayan da kungiyar Taliban ta koma kan karagar mulki kusan watanni 10 da suka gabata, kungiyar Taliban ta dogara da rundunar da ake fargaban masu tada kayar bayan ne suka rikide suka zama jami'an tsaro wajen tabbatar da doka da oda a fadin kasar ta Afghanistan. A daidai lokacin da ake ci gaba da sukar cewa rashin rigar 'yan sanda da rashin horar da su yana ba jama'an kwarin gwiwa aikata laifuka ko kuma yin amfani da karfin iko ta hanyar da bai dace ba. Wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin haƙar rami, sa'annan rabin taragon jirgin sun kaucewa hanyarsa gabanin wayewar yau Laraba, inda ya kashe akalla mutane 21 kane jikata wasu 47 a cewar jami'ai. Faduwar jirgin kasa a kusa da birnin Tabas mai yawan hamada shine bala'i na baya-bayan nan da ya faru a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a cikin 'yan makonni da suka gabata, a daidai lokacin da Tehran ke fama da takunkuman da Amurka ta kakaba mata, kuma duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukuliyarta da manyan kasashen duniya na cikin shakku. Jirgin kasa da ke karkashin ma'aikatar jiragen kasa ta gwamnatin Jamhuriyar Musuluncin ya dauki kimanin mutane 350, yayin da ya taso daga Tabas mai tazarar kilomita 550 a kudu maso gabashin Tehran zuwa birnin Yazd. Bulagurin ya fara ne a matsayin tafiyar dare daga birnin Mashhad mai tsarki na Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sahu a wata shahararren yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda 8. Mai magana da yawun 'yan sanda Thilo Kablet ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe 10:30 na safe kafin ya mayar da motar kan hanya, sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da gurin. Kakakin ma'aikatar kwana-kwana Stefan Salzwidel ya ce adadin mutane da suka jikata sun kai guda 8, yayin da 'yan sanda suka ce mutanen sun fi 12. 'Yan sanda sun ce yawancinsu raunin nasu ya yi tsanani. A jiya Talata an fara shari'a a kan babbar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong, inda masu fafutukar rajin demokuraɗiyya da wasu 'yan majalisa su 47 suke fuskantar shari'ar. Ana tuhumar masu kare kansun ne da hadin baki da kuma yunkurin take dokar tsaron kasa, laifin da hukuncin sa ka iya kai mutum ga zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Bayan zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019, Beijing ta kafa dokar tsaron kasa a Hong Kong don murƙushe 'yan adawar siyasa. Dokar wacce ta haramta ayyuka da ake gani kamar ɓallewa da zagon ƙasa da haɗin baki da kuma ta'addanci. Hukumomin ƙasar sun yi amfani da ita wajen auna babbar ƙungiyar 'yan rajin kafa demokuraɗiyya a Hong Kong. A ƙarshe, a yau Laraba, Cambodia da China sun fara wani aiki da Beijing ke tallafa masa na gyaran wani sansanin sojan ruwa da Amurka ke fargaban cewa ana yi ne da niyyar sojojin China za su yi amfani da shi. Jaridar Washington Post a wannan mako ta ambato wasu jami'an yammacin duniya da ba a bayyana sunansu ba suna cewa sabbin gine-ginen a sansanin Rim na Cambodia da ke gabar tekun Thailand ana gina shi ne kacokan don amfanin sojojin ruwan kasar China. Kasashen biyu sun musanta wannan zargi, inda Phnom Penh yake faɗin cewa ba a yi aikin gina sansanin a cikin sirri ba. An ga manyan na'urori da kuma kayan gine-gine a wurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Ganin yadda kafafen sada zumunta suka cika da labarin sakin mutanen da 'yan bindiga suka kama a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna, ya sa kungiyar 'yan uwan waɗanda aka sacen suka sanar da duniya cewa labari ne na ƙanzon kurege, ko da yake kungiyar ta ce akwai hasken nasara game da yiwuwar sakin mutanen nan ba da dadewa ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna.
A Laraban ne dai labarin sakin mutanen da 'yan bindigan suka kama ya dinga yawo a kafafen sada zumunta. Har ma wasu daga cikin masu yaɗa labarin na cewa an sako mutanen kuma sun koma gida wajen 'yan uwansu a wannan rana. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sacen ya ce wannan labari ne na ƙanzon kurege. Malam Sani Lawal ɗin da 'yan uwan shi biyu ke hannun 'yan bindigan ya ce su ma a kafafen sada zumunta suka ga wannan labari na yawo a wannan rana.
A matsayina na ɗaya daga cikin waɗanda suke jagoranta al'umma na fafutukan an tabbatar da dawo da 'yan uwanmu, ina so in gaya maka kuma jama'a su ji babu ƙamshin gaskiya a cikin wannan abu ko kaɗan. Ba mu san daga inda ya faru ba, wanda ya yi ba mu san manufar da ya sa yi wannan abu ba, amma muna sa rai in Allah da wannan ba dadewa ba muna da kyakkyawan zaton yan uwan mu za su dawo tare da mu. Amma a yanzu wallahi tallahi babu wannan magana a tare da mu.
A kwanakin baya lokacin bikin sallah an ga shugaban kasa yana bada umarni ga jami'an tsaro cewa su rinka tuntuɓa ku kuma su yi kokari. An fara tuntuɓa ku?
To gaskiya mu shugabannin wasu daga cikin mu mun samu zantawa da hukumomin tsaro kuma mun yi maganganu wanda shine yasa ma kaga nake da kyakkyawan zato a yau kwana 72. So muna sa ran in Allah ya yarda ba za a yi kwanaki nan gaba na dadewa ban Allah da za su dawo.
Wannan dai ba shine karo na farko da labarin ƙanzon kurege ke yawo game da sakin mutanen da 'yan bindiga suka kama ba. Abin da ya sa masani akan harkokin tsaro Manjuya Hashin Komirtaya ya ce wannan salo ne na saka siyasa aka fito da shi.
Wato shi irin wannan al'amari yakan faru ne bisa dalilai na siyasa. Waɗansu za su yi amfani da wannan ne ya zamanto kamar suna shagube akan ga wani al'amari wanda yake ya kamata hukumomi su maida hankali a kai, amma ba su maida hankali a kan shi ba. Kila sun bage akan waɗansu abubuwa da yake su suna neman mafita akan abin da ya shafe su ne ko ya shafi mulkin su kawai. Ya zamanto kamar wani sako ne waɗannan suke nufin turawa jama'a. Kafa a yaudare su maimakon kai su fito su ce ga wa'yan suna hannun wa'yanda aka yi garkuwa da su ba a sako su ba, kawai sai su nuna cewa ai an ma sako su, wato ana nufi gwamnatin ma ta yi kokari. Wannan kaga yana nufin wani shagube ne. In ya so abinda su wa'yan da suka siyasantar da abin suke so shine su ji cewa daga bakin 'yan bindigan nan an samu bayanan da ke ƙaryata gwamnati, wannan shine dalilin da yasa na ce an siyasantar da abin ne. Ita kuma gwamnati ya kamata ta yi da gaske ta maida hankali akan abin, in ma da ta yi shiru ne to ya kamata yanzu ta sani mutane fa hankali yana kanta kuma ana ganin gazawa. gaggawanta.
Mai magana da yawun hukumar jiragen kasar Najeriya Malam Mahmud Yakubu dai ya shaidawa muryar Amurka cewa su ba san komai game da sakin waɗannan mutane ba. Kodayake shi Malam Sani Lawal din da ƴan uwan shi biki hannun ƴan bindigan ya ce kwanaki 70 dai suna cikin wani hali.
Muna da damuwa fata misaltuwa ba za ka iya faɗin shi ba sai wanda yake cikin irin wannan yanayi. Tabbas jama'a su sani babu wani wanda aka saki. Mun tabbatar Hajiya wanda ita ce tafi kowa shekaru a wurin shekara 85 da kuma diyarta ba su dawo ba.
Har yanzu dai babu wani labari game da ci gaba da zirga-zirgar jiragen kasar ga Abuja zuwa Kaduna tun bayan yunkurin ci gaba da aikin da ya karo da zanga-zangar ƴan uwan waɗanda aka sace a Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Ayarin farko na ƴan Nijar da ke bara a ƙasar Ghana ya sauka a birnin Yamai da yammacin yau Laraba, inda hukumomin ƙasar suka tarbe su kafin daga bisani aka fara kwashe su don mayar da su garuruwan da suka fito. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mutane sama da 500 waɗanda suka hada da mata da yara har ma da tsofaffi ne jirgin Max Air ya safke a filin jirgin saman Jore Hamani da misalin karfe 3 na ranar wannan Laraba 8 ga watan Yuni. Waɗannan mutane da aka bayyana a matsayin ƴan asalin jihar Maradi da jihar Zandar sun tare ne a Ghana, inda suka mamaye titunan biranen kasar da sunan bara, lamarin da gwamnatin Niger ta ce ba za ta lamunta da shi ba. Mafari kenan aka maido su gida. Ga jawabin da ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji musu lokacin da suka iso.
Yan uwa da sunan gwamnati da sunan shugaban kasa Bazoum Mohamed, muna muku barka da zuwa gida. Kowa ya gida bar gida, gida ya bar shi. Kun je bara wata kasa abin da bai dace ba a gare mu, mu ƴan Niger. Saboda haka shugaban kasa ya ce a yi kokari a maido ku gida cikin mutuncin ku. Insha Allah abin da muka yi kari kuma za mu yi muku don ku ji daɗin rayuwarku a karkararku.
Waɗanda muka zanta da su daga cikin waɗannan mabarata sun yi nadamar shiga wannan harka ta ƙasƙanci, ko da ke wasu talauci da rashin madogara ne mafarin ficewarsu daga gida ba shiri.
Sunana Hawwa'u, shugaban ƙasa Mafazan ya maido mu gida. Mamma Allah dubin godiya, sakallahu hayran Allah ya ƙara mashi girma. Yanda ya yi ƙoƙari ya maido mu, Allah ya ba shi abin da za a ba mu. Ba a yi makaranta ba, muna shan matsaloli. Yanzu ga mu ba mu da aikin yi, wanda kaga ya ta yi bara ai ba da aikin yi. Yanzu muna neman alfarma wurin Allah da fazan da ya maido mu, mu samu aikin yi, sana'a da za mu yi. Muna kasa-kasa ƴan kaya mu tsoyi, bakin tamu ana sayar mu ƴan kayan miya muna saidawa, mu samu abincin da za mu ci.
Sai suna Abdul Abdulaziz, rain tema kasuwar dabbobi nake. Raguna awaki haka nake sai. Yin sai kamar hudu kamar biyar sai samu riba kamar ta jika shidda, sai jika biyar so bi sabi lillahi. Kawai in Allah kawo kadara bayin da za a yi. Abin da kaje nema ba ka samu bayin da kake so a rayuwar mu, dai saboda Allah bamu hata mu koma.
Ministan ayyukan jin kai ya bayyana cewa gwamnatin Niger ta lashi takoban tsaurara matakai don kawo karshen wannan al'amari na yi wa ƙasa mummunar talla a idon duniya.
Babban kundin mu na shari'a kudirin shi na 181 ya ce duk wanda zai dauki yaro zuwa har shekara 18 don ya sa shi yayi bara da ya bashi abinci, dokar ƙasa za ta bige shi. Zai yi watanni a kaso kai za a iya ma tambaye shi ya bada kuɗi don ya safke haƙƙin ƙasa a kan shi. Inda suka ta yi akwai talakawa wanda sun yi zuma talauci. Talauci zicciya ne, ya kamata su gane wannan. Su tsaya su ci garin rogo da kunu su yi noman rani. Namiji ya tura matar shi da ɗiya da har na makwabta su je su nemo mishi abinci. Ai Allah ma ya tambaye mutum da kiwo ya bamu.
Shugaban kungiyar agaji ta DHID Africa Kabir Isa da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka tarbi waɗannan mutane ya shawarci hukumomi akan buƙatar mai da hankali wajen ayyukan faɗakarwa.
Waɗannan mutane a kwatanta musu yin aikin hannu ko kuma wata sana'antoji waɗanda sun ka kamata da haka, domin waɗannan bayan Allah suke yawo da su ba su tsaya su yi karatu sun gurɓata musu tarbiyya haka.
Bayan da aka ba su damar cin abinci da samun ɗan taƙaitaccen lokacin hutu, motocin bas-bas sun kwashe waɗannan mutane da nufin mayar da su garuruwansu na asali, yayin da jirgi ya juya zuwa ƙasar Ghana domin kwaso ragowar wasu ɗaruruwan mabarata a ci gaba da zartar da shirin da gwamnatin Niger ta kaddamar don kwashe illahirin 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen waje da sunan bara. A watan Maris ɗin da ya gabata ma Niger ta kwashe wasu 'yan ƙasar sama da 1000 daga Senegal, inda suka tare a matsayin mabarata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, bari mu ɗan shakata da wannan.
Thank you.
Madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Sana'ar ginin rijiya sana'a ce da wasu ke ganin tana da kasada sosai. Duk da haka, wasu 'yan arewacin Najeriya suna dogaro gare ta kaso kam don neman biyan bukatunsu. Na tattauna da wasu masu sana'ar ginin rijiya a Ibadan game da yadda aikin ke tafiya.
Salihu Usama, mai neman namagi. Me yasa ake kiran ka mai neman namagi? Abin da yasa muna yin shi akan wasa ne.
Aikin rijiya aikin ka ne?
Eh, aiki na ne sosai.
Ka dade kana aikin rijiya?
Na jima. Zai kai shekara 40. Ina gina rijiya.
No ka fara gina rijiya farko idan za ka iya tunawa?
Ina tuna naira 5 na fara gina rijiya, tana nan sasa har yanzu kuma da ruwanta. Nan sasa Ibadan garin Malam Haruna Mai Yasin na sasa. Angoshi ce wurin har yanzu rijiya tana nan gurin.
Naira 5 ka gina?
Naira 5 har ga ruwa.
Kana ita na shekara da ka gina wannan rijiya?
Lalle lokacin da ni gina rijiyar nan tun 1985.
Watan 1985.
Haka ne, haka ne.
To yanzu nawa kuke gina rijiya?
Ah, yanzu ya danganta daga wuri. Ya aka ce mu gina rijiya sai mun zo mun duba guri, dan muka ga misali yanda yake za mu yi janga. Wani kuma yana cewa a yi mishi rula guda, a yi ka'idan kuɗin sa. Wani ana gina 15, wani ana gina 1,000. To sai mu zo mu fara
kamar rula guda nu kamun hannu,
kanun kamun hannu. Eh, ana yin shi 1,500, wani lokaci ana yin shi 1,000. To sai mu fara. Duk lokacin da mun ka samu ruwa sai a sa teburu a gwada.
Da yake ka dade kana wannan aiki na rijiya, ko ka taɓa koya ma wasu wannan aiki na gina rijiya?
Eh, lalle waɗanda ni koya ma aikin rijiya ni ban ma iya kyarge su.
Ba mu kaɗan daga cikin sunayensu?
Yawwa, na dai koya ma shi kana Ibrahim ga yanan tsayama. To sai Abdullahi, sai Yusufa, sai Ya'u.
Wannan aiki na rijiya yana biyan ma bukata?
Ah, ba kaɗan ba, dan dai na samu rufin asiri a cikin aikin rijiya.
Faɗa ma masu saurare irin abubuwan da kai cikin wannan aiki na gina rijiya.
Aikin rijiya na dai gina gida insha Allah, kuma cikin shi nake yanzu.
A nan Ibadan kuku a can Arewa?
A nan Ibadan, a nan Ibadan. Kuma ina da mata biyu da yaya, kuma duk suna nan Ibadan insha Allah.
Idan ka shiga rijiya kana duba sama?
Eh, ina kallon sama sosai kuwa.
To idan ka duba sama yaya kake ji?
Ah, ba ina jin komai, yanda nake a waje haka nake ji a cikin rijiya.
Ko ka taba shiga wata rijiya wadda ta baka tsoro?
Ban taba shiga ba, amma na taba shiga rijiyar da take da zafi. Sai ni fito waje ni yan dubarun da nake yi na koma. Sai Allah ya bani iko kuma sai na aikace ta.
Idan ana magana gina rijiya a tsakanin arewacin Najeriya da nan kudu maso yammacin Najeriya, ina aka fi saurin kai ga ruwa a wajen gina rijiya?
A halin gaskiya nan yafi sauri. Da akwai wurin da zamu yi gaba bi ma mu samu ruwa anan. Kamar misalin kafa 12 kenan ana samu ruwa.
To a arewacin Najeriya fa?
Arewacin Najeriya akwai wurin da za a yi gaba 50 ma kamin a samu ruwa.
Cikin 'ya'yanka akwai wanda ka koya ma wannan aiki na gina rijiya?
Cikin 'ya'yana ba wanda ya koyi wannan aikin, domin sun ce ni kaina in ritaya ni ce musu a ni a halin gaskiya na ɗauke shi aikin hannu.
To me yasa baka son 'ya'yanka su gaje ka ga wannan aiki na gina rijiya?
Eh, abin da yasa kuma dan sun zabi makaranta. Makaranta shi yasa ba su koyi wannan aikin ba.
Wannan aiki na gina rijiya yana da matsaloli?
Ah, matsalolin shi suna da yawa.
Faɗa ma masu saurare kaɗan daga cikin matsalolin wannan aiki.
Na farko, an ka fara shi, indai kana so ka ci gaba da shi, to in ka samu ruwa da wuri shine bai da matsala. Amma in ka kama gina, ka kama gina ka ce ma duci kasa, shine matsala.
To mutane na karin magana cewa ci gaban mai gina rijiya, me ka fahimta a game da wannan kalami?
Eh, ci gaban mai gina rijiya in ta yi nisa ka samu ruwa shikenan ka ci gaba.
To amma wasu na ganin cewa kamar tabarbarewa wasu abubuwa ne ake nufi da ci gaban mai gina rijiya.
Eh, wannan karin magana ne irin na Bahaushe.
Ibrahim,
wane gari ka fara aikin gina rijiya?
A gaskiya a nan Ibadan na fara aikin rijiya, saboda a can Arewa ban iya aikin.
Me baka sha'awar shiga aikin gina rijiya?
Eh, abin da ya bani sha'awar aikin shiga rijiya, na dai zo wajen shi baban Sadiya, sai ni ishe hina wannan aiki. Ni ma a hankali a hankali, a lokacin muna saida ma a rake, sai ni ga sha'awar shiga, ina zuwa kaɗan kaɗan har ya kasance ni ga dai abun shina yi, sai ni ci gaba da yi tare da shi. Shi ne mai gidana wanda yake shi ya koya min aikin rijiya. Ya kuma alhamdulillahi yanzu insha Allah ba ni da wata matsala in dai rijiya ta, duk matsalar take ciki bakin gwargwado insha Allah ina fahimtan wani abu.
Kamar kwana nawa kake yi idan kana gina rijiya ka kai ga ruwa?
Akwai wadda tana gaba takwas, ka
ga kafa 40 kenan za a kai kaman kwana 5 kafin mu hada ta ko kwana 6 har ringgit din ta wanda za mu sa amma in an same ta da tauri kuma zai huce ka za ta kai kaman kwana 10
kaman wace irin kasa ce aka fi kai ga ruwa idan ana ginin rijiya
to akwai kasa wadda take mai yagi kaman irin bakin yagin nan wanda yake shi gaskiya ana daɗa ba kai ga ruwa akwai mai laushi wanda yake kaman dusa-dusa to mai dusa-dusan nan ta fi saukin kai ga ruwa da sauri-sauri insha Allah
ka taba aikin ginin rijiya a wani gari ko wata jiha banda nan Ibadan a jihar Oyo
gaskiya ban taba yi ba ban taba ginin rijiya ba radda Allah ya aihe ni in ba nan Ibadan ba
na Ibrahim ne ma
kai ma aikin ka ginin rijiya
eh aiki na ginin rijiya
yaya aikin ginin rijiya ke tafiya a nan birnin Ibadan
to aikin ginin rijiya yana tafiya hankali a hankali na Ibadan
ana iya cewa komai yana tafiya daidai kamar yadda ake bukata
gaskiya abubuwa ana tattaba bakin gurgurdan hali babu matsala
wannan aikin rijiya dama shine aikin ka koko ka taba yin wata sana'a
ina taba sana'a gaskiya na taba zauna a Dekota ina kasuwar albasa yakin kuma na taba zama Lagos ina tura baro ina kiri haka
to me yasa ka koma mu aikin ginin rijiya
aikin ginin rijiya abun da yasa ni ciki na dawo nan dai sai mu wanda zai ina noma gona nan na kankana haka to daga cikin haka sai ya zama wani lokaci kasan aikin kankana dan wata biyu ne to sai zan aikin kankana ya kare sai ni dan kama biya yaya na yana aikin rijiya sai ni dan kama biya ta haka ni ma ina dan yi sai dai shiga na ciki
a cikin rijiyoyin da ka gina ka taba shiga wata rijiya ka iske masharuwa ko wani maciji haka
ban taba shiga rijiya ni cimma masharuwa ba mun taba zuwa mu cimma maciji da ni da abokin aiki na
to ya kuka yi da wannan maciji
za mu zura da mu je da ice ciki haka sai mu buge shi shikenan sai a haddace shi
Ibrahim Yakubu aiki na ginin rijiya
kana jin dadin wannan aiki na ginin rijiya
gaskiya alhamdulillah
to me yasa kake jin dadin wannan aikin
saboda sana'a ce ta hannu wanda yake koda baka samu ba yanzu in an jima kadan zaka samu wata rana ka samu kadan wata rana kuma ka samu da alhamdulillah
ka taba yin wani abu a cikin wannan sana'a da ba zaka imantawa ba na alheri
gaskiya alhamdulillah tunda ciki nake biya ma yara na makaranta illal lura sunan ta ciki nake yin wata lalura ta tashi alhamdulillah ciki nake
ka taba gina wata rijiya wadda take aikin ya baka wahala ka dade ba kai ga ruwa ba
rijiyar da aka taba ginawa da ni ita ce wadda kinawa da take kafa 60 shine kawai wadda take da finisa wadda aka taba aiki da ni mu an samu kaman kwana 13
a ina koke gina wannan rijiya
anan ma ne
me zaka ce ga wannan aiki na ginin rijiya
to gaskiya sai mu ce alhamdulillah tunda mutun ya samu na biyan bukatun shi
bashi kuke ginin rijiya ko kudi hannu
idan haka haka ginin rijiya ya kance bashi to sai dai in ka hadu da wanda shike baya da adalci gaskiya ba gina gina rijiya ba shi gaskiya sai kudi hannu
Umar
me yasa na aka kai ma
aikin rijiya
wane gari ka fara wannan gina rijiya
anan Ibadan
me yasa ka shiga aikin gina rijiya
to sana'an mutane ya hanga kawai mun tona wurin nema mu samu neman abin da zamu ci mu ci da iyalanmu
cikin yan uwanka akwai mai gina rijiya
a'a ni dai na gaskiya
kai ka koya ma wani
eh gurgurdan hali gaskiya na koya ma wani dan akwai yaro da kwanan ga muka zuwa da shi ya fara iya koshi
bayan wannan yaro da kuke zuwa da shi ko akwai wani wanda ka taba koya ma a can baya
a babu wani da koya ma gaskiya shi dai na
ka dauke wani lokaci kana wannan aiki na ginin rijiya
gaskiya na kai kusan shekara 8
to bayan nan birnin Ibadan ka taba zuwa wata jiha irin Lagos Ogun Ondo ko a ce arewacin Najeriya ka ginin rijiya
a baki na dai na sai can arewa da mun zo can gidanmu na gidan rijiya guda baki rijiyar nan sun yana kenan
to ya kake ji idan ka turna cewa kai aikin ka ginin rijiya
to gaskiya aiki ne mai ma'ana saboda duk abin da an gace maka kana samun bisa gare shi kinan kaga babu abin da za kai kace baka yashi wasu so ita amma te mu kuma ga da ya zama samu musu su an neman mu shi muka samu mu ci da iyalan mu da uwayen mu kaga kenan shi muke yi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni
wasanni a takaice
Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana da Black Stars ta sauka birnin Osaka kasar Japan lafiya inda take halartar wata gasar kwallon kafa da ake wa kirari da Kirin Soccer 2022 wannan wasa dai ya kumshi kasa mai masaukin baki Chile da kuma Tunisia an dai shirye gudanar da wannan gasa ne daga ranar Juma'a 10 ga watan Yuni zuwa ranar 14 ga watan Yuni na shekara ta 2000 da 22 mai tsaron gida Walat da Uwusu sun samu raunuka dalilin da yasa kenan ba su a cikin tawagar da za su halarci kasar ta Asia da kuma shine dalilin da yasa basu taka leda ba a karawar da Black Stars ta yi na wato neman gurbin shiga gasar cin kofin Africa na shekara 2023 da jamhuriyar Afirka ta tsakiya a ranar Lahadi da ta gabata. Black Stars dai za ta fara wannan wasa ne na kofin kirin da masaukin baki a ranar Juma'a a wasan fili na Novel Kobe kafin ta kara da Chile ko Tunisia kwanaki hudu bayan haka. Cikin lokacin nan an wasan gida na Premier League din kasar Ghana sun rinka fafataka domin samun hanyar shiga Black Stars din kasar. Kiran da coach Otto Addo yayi wa ɗan wasa zuwa Black Stars din ya samu gayyatan ɗan wasa guda uku domin ainihin shiga fafatakar da ake na samun shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2022 wadda Ghana ta yi da Madagascar da Central African Republic. Daniel Afribani da Augustine Okra waɗanda aka yi kiransu a cikin tawagar mutum 33 daga bisani an dakatar da su daga 'yan wasan da za su kara da takwarorin nasu. Buwace ya dumbai ya rinka himmanta su da kada su karaya kuma da kada su yadda 'yan wasan na kasashen waje su firgitar da su, su zage damsi, su yi takara da su domin samun kira zuwa Black Stars din. Matashin dan wasan mai shekaru 19 dai za mu iya cewa kwalliya ta mai da sabulu a kamfen ɗinsa na AS Roma a ƙarshen kakan bana, sai dai kaka mai zuwa zai sami kansa a Lese Afenajan ya samu ainihin kamfen mai kyau a klabin ɗin da ke a Rome, sai dai ya sha fama wurin gwagwarmayar samun lokacin wasa kasancewar yana tare da ɗan wasan da ya fi duk saura ƙoƙari a Roma, Tammy Abraham. Wannan tafiya zuwa Les ana sa ran zai bashi daman samun lokacin wasa da ƙwarewa yayin da yake a cikin shirin Jose Mourinho manajansa. Hakan ɗin zai baiwa matashin ɗan wasan damar samun kwarin gwiwa gabanin gasar cin kofin duniya da za a yi kasar Qatar shekaran nan. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Allah Abbas. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hanifa, a ƙarshe, a yau Laraba ƙasar Ukraine ta gaza samun nasarar kare birnin Severodonetsk, inda aka tilasta dakarunta komawa wajen birnin masana'antun na gabashin ƙasar sakamakon wasu ƙazaman harin da Rasha ta kai musu. A cikin 'yan kwanaki da suka gabata ne sojojin Ukraine suka kaddamar da farmaki suka kwato kusan rabin birnin, amma gwamnan yankin Luhansk Sarhi Hadai ya shaidawa kafar yaɗa labaran RBC ta Ukraine cewa Rasha ta yi kace-kace da birnin da harsashai da hare-hare ta sama, yana mai cewa lamarin babu lissafi. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta kaddamar da sabuwar riga ga rundunar 'yan sandan ƙasar a yau Laraba, inda ta ce matakin zai haifar da ingantaccen tsaro a ƙasar da ke fama da rikici. A matakin farko za a raba kayan sawa 20,000 tsakanin 'yan sanda a lardunan Kabul da Kandahar. Adadin zai kai 500,000 da bakwanni biyu masu zuwa, inji kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida Abdul Nafi Takur a wani taron manema labarai da aka watsa ta talbijin a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan. A ƙarshe, wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin Iran ya bugi wani injin haƙar rami, sa'annan rabin taragun jirgin sun kauce wa hanyarsa gabanin wayewar yau Laraba, inda ya kashe akalla mutane 21 kane jikata wasu 47 a cewar jami'ai. Faduwar jirgin kasa a kusa da birnin Tabas mai yawan hamada shine bala'i na baya-bayan nan da ya faru a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a cikin 'yan makonni da suka gabata, a daidai lokacin da Tehran ke fama da takunkuman da Amurka ta kakaba mata, kuma duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukuliyarta da manyan kasashen duniya na cikin shakku.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu ne yanzu Charleston, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku, mu kwana lafiya. Assalamu.